Fashion Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatar an wayi gari lafiya. Wannan safiya ta yau Litinin 23 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 1 na tsakar dare a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Haranje ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yan bandiga da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a garin Kaduna a Najeriya sun saki karin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan san karɓi kuɗin fansa. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana bisa ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a cewar shugaba Joe Biden. Akalla mutane 22 suka mutu, kuma masu aikin ceto sun yi ta neman wasu da yawa da suka bace a jiya Lahadi, biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Kano.
Labarai kenan aka saurara, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin tattar rahotanni kuwa, muna tafi da rahoto akan halin da ɗaliban da aka sako a jihar Kaduna suke ciki.
Sun suke yara maza 10 da kuma yara mata 5. Murga ma mun bar wa iyayensu su kai su asibiti domin jinya.
Wai ko zuwa yaushe za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen ƙabilanci da na addinai a Najeriya?
Wai wanda yanzu a cikin ƙasar nan rikici ya zo musu jari, to su ne kuwa suna kawo mana damuwa a ƙasar nan?
Muna tafi da duka waɗannan rahotannin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na ciki da gaskiya, wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan bandiga da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki karin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan san karɓi kuɗin fansa, a cewar wani wakilin iyalan ɗaliban a jiya Lahadi. Yan bandiga da yawa ne suka afka makarantar sakandaren Bethel Baptist ranar 5 ga watan Yuli a wajen birnin Kaduna, inda suka sace dalibai 121 da ke barci a ɗakunansu. Satar ɗaliban na Bethel na daga cikin sace-sacen da 'yan bandiga da suka daɗe suna addabar yankin arewa maso yammaci da tsakiyar Najeriya, inda suke satar kayayyaki, shanu da kuma jama'a don neman kuɗin fansa. Kimanin ɗalibai 1,000 aka sace tun daga watan Disamban bara, bayan da 'yan bandigar suka fara kai hari kan makarantu da kwalejoji. An sako galiban ɗaliban bayan shawarwari, amma har yanzu ana tsare da wasu da yawa a sansanonin 'yan bandigar da ke cikin daji. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana, komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar, a cewar shugaba Joe Biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi. A jiya Lahadin, fadar White House ta ce Amurka ta kwashe mutane 7,400 daga Kabul cikin sa'o'i 24 da suka wuce, kuma Biden ya ce kimanin mutane 11,100 aka kwashe cikin sa'o'i 36 a ƙarshen makon da ya gabata. Dabban mutane dai na can na jira a kwashe su daga Kabul yanzu haka. Wani jami'in fadar White House ya ce gaba ɗaya yanzu Amurka ta kwashe mutane 25,100 a cikin mako guda. Biden ya ce duk wani ba Amurki da ke son zuwa gida zai je gida. Haka kuma Amurka na kokarin kwashe 'yan Afghanistan abokan hulɗarta da ma wasu 'yan kasar da ke tattare da hadari. Biden ya kara da cewa babu jirgin da ya zo Amurka kai tsaye daga Kabul. Maimakon haka a cewar sa, duk jiragen na fara sauka sansanonin soja a wasu kasashe inda za a yi wa waɗanda ba Amurkawa ba binciken kwakwaf da kuma na tsaro. Akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka bacce a jiya Lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da kuma tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee a nan Amurka. Ambaliya da ta faru ranar Asabar a yankunan karkara ta shanye hanyoyi tare da tumbuke karafunan hanyoyin sadarwar waya. Abin da ya sa iyalai kasancewa cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwansu sun tsira daga ruwan da ba a taba ganin irinsa ba. Masu aikin gaggawa sun bi gida-gida suna neman jama'a a cewar Christy Brown, shugabar cibiyar lafiya da kare al'umma ta makarantu a karamar hukumar mulkin Humphrey. Galibin waɗanda suka bace suna zama ne a unguwannin da aka samu ambaliyar sosai, a cewar magajin garin karamar hukumar mulkin Humphrey, Chris Davis. An rubuta sunayen mutanen akan allo a cibiyar ayyukan gaggawa ta garin. Haka kuma an wallafa sunayensu a shafin sada zumuncin Facebook na ofishin karamar hukumar.
Muka mun je ga labaran duniya kashi na biyu. Bari mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan samun rahoton sako wasu dalibai da masu yin garkuwa suka dauke a yan makonnin baya a jihar Kaduna, rahotanni na ƙara bayyana da irin mawuyacin hali da ɗaliban suka tsinci kansu da kuma tabbatar da cewar sauran ɗaliban suna cikin wani mawuyacin hali, duk kuwa da irin cewar da mahukunta ke yi na ƙoƙarin ganin sun shawo kan matsalar. Masana dai kuma suna ganin cewar abin da sake. Daga jihar Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Dama dai 'yan bindigan da suka sace ɗaliban makarantar Bethel Baptist da ke Kaduna guda 150 sun sako su har sau biyu a baya, amma dai akwai rago guda 80 ɗin da ke hannunsu da ba su sako ba. Sai gashi a daren Asabar 'yan bindigan sun sako wasu ɗalibai guda 15 maza da mata, sai dai kuma dukkanin ɗaliban da aka sako ba su da lafiya baki ɗaya. In ji shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna, Rabaran Joseph John Hayat.
Saboda dare shi ne 'yan bindiga suka sake yara 15 cikin yaran Bethel Baptist High School da aka doka tun ran 5 ga watan 7. Sun sake yara maza 10 da kuma yara mata 5. Mun riga ma mun bar wa iyayensu su kai su asibiti domin jinya. To gaskiyar da ke ciki shi ne an yi ta tattaunawa da su sun sake karɓar wasu kudade wanda a tunaninmu ma za su sake kusan rabi ko fiye da haka, amma sai mun zaba su sake 15. Yanzu ɗalibai 56 sun dawo, sauran 65. Jarabawan da ya kamata su rubuta ba su rubuta ba kamar sauran ɗalibai.
Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta dakatar da koma hutun makarantu a jihar saboda yaƙi da 'yan ta'addan da kace jami'an tsaro na yi. Kodake dai wani masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce babu wata alama cewa ana yaki da 'yan ta'adda a dazukan da ke yankin Arewa.
Wato ina kalubalantar duk wanda ya ce wai ya saka jami'an tsaro a cikin dazukan jihar Kaduna suna fada da masu aikata laifi. To in ana fadan da wa ake kuma ina ake? Domin kullun kai har-haren nan karuwa yake yi kuma fadada yake yi. Ko masu aikata laifukan nan kamar yadda shi gwamna Nasiru Rufai ya taba fada da kanshi cewar sun san duk inda masu aikata laifin nan suke kuma suna aiki da sojoji za su kai musu harhare. Lallai da gaske ake yi wannan maganar haka take. To da zuwa yanzu an gama da maganar duk wanda yake kai hari a jihar Kaduna da sauran guraren ma da suka shafi arewacin Najeriya. Kuma babu yanda za a yi jihar Kaduna ta ci nasara sai ya zama akwai manufa iri daya tsakanin jihar Katsina, jihar Niger, jihar Kaduna, jihar Jigawa, jihar Plateau, jihar Sokoto, jihar Kebbi, jihar Zamfara.
Sace mutane domin neman kuɗin fansa dai yayi tsamari a wasu yankuna na jihar Kaduna, amma gwamnatin jihar ta ce tana kokari matuƙa wajen murƙushe dukkanin matsalar baki ɗaya. Malam Samuel Alwan shine commissioner tsaro na jihar Kaduna kuma ya ce su ma al'umma ya kamata su daina saka siyasa a harkar tsaro.
Kaman inda muke ta magana, gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro muna iya bakin kokari to amma muna neman goyen baya musamman ma ta bangaren bari muhimman bayanai da kuma rashin hada wannan abubuwan da ke faruwa da siyasa domin yawan sa siyasa harkar tsaro ba a jeri ba ne.
Jihar Kaduna dai na kan gaba cikin jihohin arewa da yan bindiga suka sace dalibai a makarantun primary da secondary da manyan makarantu. Abin da ya sa makarantun jihar ke rufe tun bayan tafiya hutun karatu na zango na biyu. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
Ubangiji Allah ka muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Lahadi, jami'an kasar Haiti suka bada rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 a Lekki ya karu zuwa 2,207. A cewar hukumar kare jama'a ta Haiti, sama da gidaje 50,000 suka lalace kuma har yanzu ba a san inda mutane 344 suke ba. Bayan haka mutane fiye da 12,000 suka jikkata sakamakon girgizar da ta faru ranar 14 ga watan nan na Agusta. Majalisar Dinkin Duniya ta ce iyasin mutum fiye da miliyan 1 bala'in na baya-baya da ya faru a kasar da ke yankin tsibirin Karibiya ya shafa. Dabban gidaje kuma sun ruguje abinda ya sa masu gidajen rasa matsugunan su. Rigakafin COVID-19 na karfafa garkuwa kashi na uku na kamfanin Pfizer ya kawo kariya sosai daga cutar da kuma mummunan rashin lafiya a tsakanin masu shekaru 60 zuwa sama a Isra'ila idan aka kwatanta da waɗanda suka karɓi rigakafin guda biyu, a cewar bayanan wani bincike da ma'aikatan lafiyar ƙasar ta wallafa a jiya Lahadi. An gabatar da bayanan binciken a wani zama da wani kwamitin ƙwararru a fannin rigakafi ya yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar a jiya Lahadi. Ko da yake ba a fitar cikakken bayanan binciken ba, bayanan binciken sun je daidai da alƙalaman da ƙungiyar kula da lafiya ta Makabi a Isra'ila ta bada rahoton su daban a makon da ya gabata. Daya daga cikin ƙungiyoyin da ke bada rigakafin na ƙarfafa garkuwa don magance nau'in coronavirus na Delta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba. Ci gaba da ƙara samun koma baya a fannin tsaro wani babban abin damuwa ne musamman a arewacin Najeriya. Idan aka yi la'akari da yadda yankin yake a baya, rikicin kabilanci ko na addinai na da tsohon tarihi a jihar Filato. Kuwa 'yan makonnin baya an samu wani mai kama da hakan. Amma a jihar Nasarawa kuwa wata gagarumar nasara aka yi a kan wani mai safarar miyagun makamai. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga yankin.
Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce ta kama wani mutum da ɗimbin makamai da albarusai, tana kuma zarginsa da fashi da makami da garkuwa da mutane. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Nasarawa, Ramhan Nansel, ya ce sun daɗe suna neman wanda suka cafken.
An samu alshashi 260 da kuma magazin guda 53 da kuma kuɗi 38,000 da naira 500.
Akwai bayanan da cewa dama zai taho nan Jos ne, a ina gaskiyan haka?
A cikin binciken da muka yi bai taɓa ya bude baki ya ce ma wani za shi garin Jos ba. So muna kira ga al'umma su daina jin magana barkace daga wurin mutane kuma magana yanin gizo. Muna kan bincike bayan mun gama za mu gabatar da shi a gaban kotu.
Daga jihar Plateau kuwa hukumomi ne suka lashi takobin bankado waɗanda ke kisan dauki daidai tun bayan da aka kashe wasu matafiya da suka fito taron addini a Bauchi kan hanyar su ta zuwa jihar Ondo. Bayanai na nuni da cewa mutane da dama ne aka hallaka ciki har da wasu dalibai da ke karatu a jami'ar Jos. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman yace sun dauki matakan gano bata gari da ke hallaka mutane a garin na Jos.
Abin da ya faru ya riga ya kwanta domin an yi kame-kame kuma gwamnati tana yin action akai. Don su mutane wanda ba su son zaman lafiya suke amfani da wannan domin in kika dubi wanda ake dan bibbigewa a cikin lunguna in kika duba zaki ga cewa an bige su babu wayoyin su babu kayayyakin su barayi ne kawai da kuma wanda suke neman fasasha guda da suke wannan abubuwa. Saboda kuma mun dauki mataki mun saka wato jami'an tsaro wanda suke suna nan ko ina yanzu haka a cikin garin Jos. Insha Allah za mu kama wanda suka yi wannan abu kuma za mu kai shugaban jami'an tsaro.
Shi ma shugaban karamar hukumar Jos ta Kudu Gideon Dandaren ya hori shugabannin al'umma ne da su rika fada wa junan su gaskiya don kaucewa kashe-kashen rayuka.
Bari mu fada miki akwai wayanda yanzu a cikin kasan nan rikici ya zo musu jari to su ne kuwa suna kawo mana damuwa a kasan nan. Rashin fadin gaskiya shi ya kawo wannan. Ai shi Allah da ya halicci mutane bai halicce su domin wani kashe wani ba. Kuma kowane dan Najeriya kowane bil adamu iya da ra'ayi a ni da ya so amma kin gan abinda ya hada ni da ke shine Najeriya kuma dole mu hada kai gina Najeriya mu kuma gina Plateau State.
A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Plateau ta mika wa gwamnatin jihar Ondo sauran mutane 46 da suka tsira da ransu a farmakin da aka kai musu a cikin garin Jos. Mataimakin gwamnan jihar Plateau Professor Sonny Tioden wanda ya jagoranci tawagar ya roki al'umar jihar ta Ondo ne da su yafe wa mutanen jihar Plateau saboda bata gari kalilan ne suka aikata kisan. Shugaban al'umar Fulani a shiyar Kudu maso yamma Alhaji Kabiru Muhammad yace sun yafe don samun zaman lafiya a Najeriya. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau ma za mu ci gaba kan korafin wasu magana da suka ce gwamnatin jihar Kano bata ba su digiyar ta kai darajar gidan gadan su ba lokacin da ta karbe gidan daga hannunsu. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu magadan wani gidan baki a Gombe da ake kira Niger Palace da suka yi korafin diyyar da gwamnatin gwambatar diya su bata kai darajar gidansu ba da yake unguwar Kumbiya-Kumbiya. Tun farko dai gwamnatin jihar Gombe ta yanke shawarar gina wa al'ummar wannan unguwa makaranta don ci gaba da ilmantar da manyan gobe ko kuma shugabannin gobe. A wata hira da manema labarai kai tsaye gwamnan jihar Inuwai Hayya ya ce shi dai haifaffen garin Gombe ne sannan ya yi amfani da matsayinsa na gwamna ne domin karɓar wannan gida da ya danganta shi da wuri da ake aikata ayyukan da ba su dace ba.
Ni na yi la'akari domin an yi haifaffen garin nan ne kuma ba inda ban sani ba nan na lura na ga cewa Gombe a Gombe ita ce abin da gundumar da ba ta da makaranta ta ta kanta inda ake da shi yana yarwa ganin ne central primary school ne ma kai na sai nayi sannan yaran su suna wahala ko su tsallaka su tafi bolari ko su tsallaka su zo central to sai ka sace suna da matsala na bukatar a taimaka a gurin. Na biyu akwai wuraren da nake ga zaman su a cikin al'umma din kamar hatsari ne to shine nayi dabaru na kuma amfani da dama da Allah bani a matsayin gwamna na kokarin da muka mallaki waɗannan gurare domin mu samu su dawo maimakon su zama gidan asha inda ake fata ya yi mutane zamanto an yi makaranta wajen da za a bada ilimi don yara su tashi masu tarbiyya da kuma nagartar da ya kamata su kasance sun amfani iyazu sun amfani kuma al'umma gabaki daya to wannan yanzu shine dabara da yasa yanzu ko mun fara aiki kuma da Allah ya sani al'umma suka sani kuma Allah ya sa muke yi babu wani aikin da muka fara muka watsar saboda haka kai tsaye zamu yi insha Allah mu ga wannan makaranta kuma ta fara aiki al'umma su shiga jiyar ta maimakon wasu gidajen masha yanzu an samu kuma makaranta wadda za ta amfani kowa da kowa wannan shine dabara a wannan
to sai dai kuma duk da yake su ma magadan wannan tsohon gidan baki sun amince da cewa gina makaranta a wajen zai fi taimakawa al'umma amma sun nemi mai girma gwamnatin jihar Gombe yayi musu adalci ta bakin mai magana da yawun magadan Lukman Yusuf
sai abin da ya tafi da ni shine ina roƙon gwamnatin Gombe da adalcin da yake na Allah ya taimaka abun da yake faruwa ga gidanmu da yake so a yi makaranta da ita a cikin garin Gombe
ga menene ya faru har kake roƙon gwamnati na jihar Gombe bayani ko kuma gwada muku adalci
gidan wanda yake so a yi makaranta da ita ne a kumbiya kumbiya kuɗin da aka bawo na wannan gidan kuɗin bai kai gidan kuɗin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an tabbataye gidan miliyan 14 ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da balu gidan yana da fuska biyu ne da babban titi shimfiɗaɗɗe ya shiga cikin angon kumbiya kumbiya da wata babban layi kuma a gabanta gidan akwai dakuna guda 16 kuma da shaguna dakuna guda 16 da shago guda 7
to kaman yana da fadin fili mai kadada nawa ne haka kaman yadda kaman nan
akalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan
okay to wannan wuri da kuka ga da wajen babanku ko nawa ne
Musha shida
kaman nawa idan gwamnatin jihar Gombe za ta sai wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar
tun da 5 years back an taya ta miliyan 14 ko ba haka bane ta yi adalci dai gidan nan masu jaya wanda suka gada wajen mutane 16 ne kuma da escalation of price commodity na building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga-bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa ku fagan wannan gidan ci don Allah ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan bai zama mu wuri kansa ya samu gida na kansa amma da aka nan yi zai faru ya sa mu wanda yake da hope ya zama hopeless kenan
kuma ko wani abin da kake so ka ce ne
ni abin da zan ce shine kawai ina roƙon mai girman gwamnati ya taimaka ya mana adalci da duba cikin wannan al'amarin ya taimaka mana ya mana isa mana adalci a cikin wannan abu
jin wannan korafi yasa wannan fili ya kira kwamishinan kasa da filaye ko da safiyo na jihar Gombe Usman Jafin Biri wanda ya ce gwamnatin jihar Gombe tana da adalci saboda haka za a duba batunsa da idan adalci to sai dai wanda yake gani ba a yi masa adalcin ba zai iya neman haƙƙinsa ta kowace irin fuska
to ka san kai yana yin aiki dan da yake ba mu to ka san cewa don wani traffic ko
haka ne
to an je da kuma na shi ne da san je su ya sai an kawo su kama da dai gurgure abun da sai su ya nuna to amma dole akan samu problems akan samu matsaloli
haka
to idan an samu an biya wanda yake da korafi akan kawo dama akwai komishi to wannan korafin na san komishi da ta kace da bunjin ta a sake zuwa a sake dubawa in akwai kuskure da komiti na position suka yi to kai a sake ba da ne sai mu rubuta zai kace na state of that
haka
cewa ga abinda komiti ta yi amma an samu kuskure wajen biyan wannan wuri na wuri wa ne da kama kaza mai wuri da mai dakuna kaza amma da a biya shi kaza amma a kuskure a biya shi kaza saboda ka kira mai girma gwamna da sake ba da kuma tsarin masa da ya kamata a tsara masa to da haji kashi an baka masa haka kamar bai yarda ba abu ya sun kawo kamar sabani
su mutanen education ko kuma su sai suna so su yi gini shi ya iya abin nan domin mun ce duk abin da mutum yake so ya dauka dan kwano ne a yin buzagin kome ma da a wurin tsarin gwamnati kan yana su to har ya kai ga na tura ce ne na suka yi ba shi da su da tsetsin su dawo aura in sun rubuta sun recommend wa committee ta zauna da kuma kai da sai wa gwamnati to haka ba yi ba ba ta shaka cikin bayan gwamnati aka yi ta kashe lokaci don in ba yi complain ba kasan gwamnati da ta kwato ba ma ko da wani mija wanda ba da dadi a kansa wai shi ma dan kasa ne yana da haƙƙi a kan kayan sa
haka ne
to shi ne amma na da ya rubuta ta kada ya sai su komishina wa gwamnati a ranar da talata na komishina wa kura ta kada a waje na
haka ne
yanzu mun tura maka kwamiti a zauna a kai a kan mai za'ayi shi ne inda magana ta kwana ke ai ba za su yi daga ba tun da mun shi musu za a ɗauki magana akwai irin wannan problem ne a hanyar London Maitoro akwai problem ne a can lashe shehu sai makasa lokaci da aka yi
haka ne
yawwa akwai wanda suke da wannan problem ne lalle da dai kwamiti mata da an samu kurakurai a wasu wurare ka san kamar yadda na faɗa babu mai gaskiya kai Allah
hakko
yawwa to amma bai kamata su yi da sun da mun ce musu su haƙura za mu sake tura su kwamiti ɗin su je su sake dubawa kuma an ga an cuce shi wanda ne a yi rifar sake samun kakin sa ta mu da niyya ta yi kowa
haka ne
don kowai da su yi su haka ba su shi ne akwai yadda suke yi a duniya ne kai ko toilet ko fixer da wannan yana da kuɗin sa daban kai da aka samu a wurin yana da kuɗin sa daban to ka wannan kuma gini ya saka kudin sa daban gini na bai kudin sa daban to amma idan an samu kuskure mutum ba ta da wannan da mu ce masa a fare mu ga abin da kuma ke za ta yi haka yace zai ta ya je na ide nan ba to ko ta complain ta ka da ta zo te burina
haka ne
haka ta zo te burina sallata wannan shekarun jiya
haka ne
ta zo kuma na tura ita to kaga muna da rijiyar to ta zauna da mu sai ga kuma ka sanke da kwamiti da ta je ta evaluation ne a sake jiya to a sake duba wurin kun da zamu yi in da an samu ka kai wani hu ko kuma gwamnati ta ka kai wani hu to in action da suka gaba zai dauka nan kuma ba za a hana su kowa ma yana fadi gwamnati tana da adalci kuma shi mun dan shi gwamnati yana da adalci ba zai shushi gwamnati kuma ma'aikatan sa ba za mu yadda a shushi mun ba ai gida a wurin ko nawa aka biya ka ko nawa aka biya mutum inda wannan wuri yake kai ne ba dadi ba
yanzu
in kana da gida a Gombe a Gombe aka shi an da an karbe gidan ko na aka biya ka za ka nemo wani biyu a wannan abin da kake baka
haka ne
akwai dandan zai baka da bijeji ka ga kima ka samu gida wanda alu kudin da ka zai kai maka gidan shingal ba ka ga dole da za ka gida wani
haka ne
ka ga mutu kansu inda wani to saura na ne sai in an kasa biyan musu bukata to nan kuma ni ma ba zan hana su ɗaukar mataki na su
to mun gode da Allah bai
masu raro abinda ya sauwaka kenan kan wannan korafi na magada saboda haka za mu jira mu kuma saka ido game da aikin da kwamitin zai yi na tabbatar da adalci ga magadan daga bisani za mu dawo domin sanar da ku abinda ya faru yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki karin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan sun karbi kudin fansa a cewar wani wakilin iyalan daliban a jiya Lahadi yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar a cewar shugaba Joe Biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka bace a jiya Lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee da ke nan Amurka
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin shirin namu da wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia da fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya peace.